ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.125 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Niger sai ta alfa radio a kumasi Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa makoyar miyagun iri na zama damuwa a garuruwa wajen gine-gine da ba a kammala ba da magaran da difa a jamhuriyar Niger sun samu kason rarar man fetur na shekara ta 2015 'yan Najeriya na ci gaba da magana kan karamin garan bawul a gwamnatin Buhari yau Litinin muna dauke da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu Elhikaya kan shirya za mu kammala da sharhin labarun Najeriya kafin nan a dakaci labarun duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Lahadi, sojoji a kasar Gini sun yi shela ta gidan talabijin na kasar cewa sun kama shugaba Alpha Conde, sun jingine kundin tsarin mulkin kasar, sannan kuma sun rufe kan iyakokin kasar ta sama da kasa. To amma wata takardar bayani daga ma'aikatar tsaron kasar ta ce an fatattaki wasu da suka kai hari kan fadar shugaban kasar a Conakry babban birnin kasar. Zuwa jiya Lahadi dai ba a tabbatar da inda shugaba Conde yake ba. A watan Oktoba shugaba Conde ya ci zabe a wa'adi na uku bayan da ya canza kundin tsarin mulkin kasar don ya samu damar sake tsayawa takara. Za a ji karin bayani a rahotannin mu. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ta White House ya yi alkawari jiya Lahadi cewa Amurka za ta samu hanyar kwashe sauran Amurka wanda suka rage daga Afghanistan. Muddin dai suna son ficewa. To amma wani fitaccen dan jam'iyyar Republican a kwamitin harkokin waje na majalisar ya ce yan tawayen Taliban sun hana fita kasar ta filin jirgin sama. Shugaban ma'aikata a fadar White House Ron Klain ya faɗa a shirin State of the Union na kafar labarai ta CNN cewa jami'an Amurka sun yi imanin cewa har yanzu akwai Amurkawa wajen 100 a Afghanistan. Bayan kusan mako guda da janyewar sojojin Amurka daga kasar, bayan kusan shekaru 20 da suka shafe suna yakar yan ta'addar Al-Qaida da Taliban. Za mu samu hanyar fitar da su muddin suna son barin kasar, a cewar Klain. Watakila ta wajen maido da zirga-zirgar jiragen sama a Qatar. Bugu da ƙari, in ji shi, Amurka za ta yi kokarin taimaka ma 'yan kasar Afghanistan da suka taimaka mata su tsere daga kasar da kuma rayuwa karkashin tsari irin na Taliban. Jiya Lahadi, dubun dubatan manoma sun hallara a Uttar Pradesh, jihar da ta fi kowace yawan jama'a a India, a wani gangami wanda shine ma ya fi duk sauran girma, a ci gaba da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi. Ta buƙatar gwamnatin shugaba Narendra Modi ta soke wasu dokoki uku na noma. Manoma sama da 500 ne suka halarci gangamin a birnin Muzaffarnagar a cewar hukumar 'yan sandan yankin. Wannan zanga-zanga da aka yi a Uttar Pradesh, wadda jiha ce da ta shahara a harkar noma, kuma mai ɗauki da mutane miliyan 240, za ta ƙara ƙarfi ma zanga-zangar da ake yi tuntuni, a cewar Rakesh Takai, wani fitaccen jagoran manoma. Hukumomi a Sudan sun kwace wasu makaman yaki a filin jirgin saman Khartoum da aka zo da su daga kasar Habasha, a cewar kafan labaran gwamnati. Makaman waɗanda aka kwace da tsakar daren shekaran jiya Asabar sun zo ne a wani jirgin saman fasinjan Habasha, wanda don haka aka shiga bincike nan da nan, a cewar kamfanin dillancin labaran Sudan Suna. Hukumomi a kasar Libya sun saki Sa'adi Gaddafi, wani ɗan tsohon shugaba Muammar Gaddafi, wanda aka hambarar aka kuma kashe a boren da aka yi a shekara ta 2011, a cewar wata majiyar gwamnati da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa jiya Lahadi. Sa'adi Gaddafi ya gudu zuwa jamhuriyar Nijar yayin boren, wanda ya samu goyon bayan NATO, to amma sai aka maida shi Libya a shekara ta 2014. Inda aka jefa shi kurkuku a birnin Tripoli tun sannan. Tuni dai ya tafi Istanbul ta wani jirgin sama, a cewar majiyoyin gwamnati. Dan takarar shugaban kasar Jamus mai tsaka-tsakin ra'ayin sassauci Olaf Scholz Na fafutukar zama shugaban wannan kasa mafi karfin tattalin arziki a Turai a wata hadaka da jam'iyyar Greens ta masu ra'ayin sassauci ko da yake ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa yana buƙatar wata jam'iyya ta uku kafin ya iya samun adadin rinjayen da ake buƙata a majalisar dokoki Shukov da jam'iyyar su ta SPD sun sha gaban jam'iyya mai ra'ayin riƙau ta su waziriya Angela Merkel da maki biyar gabanin babban zaben da za a yi ranar 26 ga watan Satumba wanda ke nuna alamar za a samu zabi iri-iri na hadaka wanda kuma kamar kullun zai kasance da sarkakiya zan so in yi mulki tare da yan jam'iyyar Greens abinda Shukov ya gaya ma jaridar Tagesspiegel jiya Lahadi kenan ya kara da cewa akwai wurare da dama da manufofin jam'iyyun biyu suka yi muwafaka A ƙarshe wani harin bom na ƙunar bakin wake da aka kai a lardin Baluchistan na kudu maso yammacin ƙasar Pakistan jiya Lahadi ya hallaka sojoji akalla hudu ya kuma raunta wasu 18. Yan sanda sun ce maharin wanda ke bisa babur ya auna wani taron jami'an tsaro ne na musamman a wani wurin bincike da ke Kuwaita headquarter lardin. Babban jami'in yan sandan lardin Azam Akram ya ce masu bincike sun gano sassan jikin maharin. Sun kuma ce waɗanda suka samu raunukan na cikin mawuyacin hali.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Masu sharhi kan lamuran tsaro na nuna damuwa kan yadda ake tuka a mamako yar barayi a garuruwa na warwara. Wannan kuma dan yawan gine-gine da ba a kammala ba, inda hakan kan ba wa miyagu irin damar samun mafaka. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Yawaitar rakangayen gidaje yana ci gaba da zama illa ga 'yan Najeriya saboda ganin cewa aksari su ne ke bayar da mafaka ga masu aikata munanan ayyuka musamman a cikin manyan birane. Akan hakan ne ma jama'a ke ganin cewa ya kamata a matakan da hukumomi ke dauka na magance matsalolin rashin tsaro su kula da kawar da irin waɗannan wuraren
musamman yayin da yanayin tsaro da aka samu kan mai gunda biyu da yake ana labewa ana hakewa cikin su ana aiwatar abubuwan da ba daidai ba musamman irin rifin dinnan musamman irin ashidu ke mutane musamman irin gawawwakin mutane yana iskewa an kashi an ga kutumbu so abin ne wanda addaban tsoro abin ne wanda da hitina so gaskiya abin ne wanda ya kamata gwamnati
ai kan akwai matsala domin ba takali suna samu suna shiga wuraren ana shiga ana fadi idan an sasu a sabu akan mun su a wasola ne ina aikata ayyuka na asha da yawa ciki
so a gaskiya irin waɗanga wuraren ya kamata gwamnati ta sa idanu ga irin waɗannan wurare domin a matagari suna amfani da waɗannan irin gurabin suna aikata ba daidai ba
su ma jami'an tsaro wannan abun yana kawo musu cikas ga kokarin da suke yi na kawar da munana ayyuka daga cikin al'umma a cewar komandan hukumar tsaron kasa ta civil defense a Sokoto Muhammadu Salih Dada
yana kawo tasgaro ga matsalan tsaro ga jami'an tsaro saboda nan ne masu laifi suke samu su dinga buya suna shaye-shaye suna rufin din yaran mata da sauransu so dole ne yanzu yaran mu zara mu tura su aje a taking stock wanda za mu nuna ma gwamnati na musamman manya-manyan anguwannin nan wanda da mara ƙananan anguwannin irin gidajen da aka fara ginawa sun kai linta amma ba gama su ba za mu nuna musu da irin abubuwan da ke ciki yawanci ma sai mu ma mun yi apprehension criminal ciki za mu zo mu nuna hukuma a ba mu masu gidan nan notice in ba su iya gamawa a gwamnati ta abin nan din su saboda suna sabin maɓoya ne na yan ta'adda da criminals
ya hukumomi ke kallon wannan batun Sida Aliyu Lamido mashawarci ne na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto akan lamuran tsara birane
abinda doka ta yarda da shi idan mutum ya nemi izinin gina shina da wata 18 ma'ana shekara 1 da wata 6 idan shekara 1 da wata 6 suka yi bai yi ginin nan ba ko bai gina ba zai zo ya sake neman dama a bashi izini to mukan hada kai da mai gari sukan kawo mu ƙarariki akan waɗannan mukan ce mu ji ba ɗan wurin nan hukuncin sa ya kai ga mai da shi wuri yadda wani mabannaci ba zai boye cike ya banna ba to za mu shawarci mai shi mai da shi wuri ya mai da shi hili ba kangon gida ba idan ban iyawa mu za mu mai da mishi da shi
bisa ga la'akari da illolin da waɗannan kangayen ke haifarwa dokar matakan kawar da su kan iya taimakawa ga tsarkake al'umma daga ayyukan bata gari da ke zaune a cikin su Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Za mu shiga Jamhuriyar Niger. Jihar da Magaran da Difa sun samu kaso na rarar man fetur na shekara ta 2015. Da Magaran ta samu sefa biliyan 2 da miliyan 130. Ga Tamar Abadi da cikakken rahoton.
Jihar da Magaran dai ta samu kimanin kudade miliyan 200 da miliyan 130 da yan kai. Maga takarda na ofishin gwamnatin jihar da Magaran Mamman Haru ya bayyana irin ka'idodin da ya dace a bi wajen rarraba waɗannan kudade.
Kamar yadda doka ta tsaida, bisa kan menene kamata mu dogara da mu samu mu yi wannan kasafi na kudi. To abinda doka ta doka akwai abu biyar wanda ya kamata a yi amfani da su don a samu a raba wannan kudi. Abu na farko shine yawan al'umma na kowace komin. Wata komin ka san tana da mutane da yawa wata bata da. To kashi 25 na wannan kudi da aka samu za a raba shi dangance da nauyin al'umma na kowace daga cikin wannan komin. Kudiri na biyu shine wannan kudi da aka same su kun san an same su ne dalilin tsoras wato matacin mai da take nan a walalewa a cikin jihar da Magaram. To mutanen al'umma da suke gurin da yanayin da mahallin da ke gurin wani gamin yana gurbata domin aikace-aikacen da suke yi wanda ta illa ta hita shawarta ita ce komunikin walalewa kuma da makwabtanta na kudda kudu na kusa da kusa kamar su Takusa ko kuma Magarin da Magaram da ake zarga-zarga na mai tsakanin da Magaram da Soras kenan wanda abin ya shafa sun fi samun kuɗi wanda abin bai shafe su suna nesa da abin to abin da za su samu dai bai za ka karya ba.
A ɗaya waje kuma su ma shiyoyin da ke fama da karamin karfi za a tallafa musu da waɗannan kuɗaɗe wajen tafiyar da ayyukansu.
To amma waɗansu komunikin sai ka gani sun yi kwance da kaya bisa iya su tattaro komi ta hannun talakawa wanda za a wa talakawa aiki. To wannan dan a ba su himma na ƙara musu himma ya kace wanda suka yi kuzari wajen neman tarbace kuɗi na jangali da sauransu suke amsawa a hannun talakawa su musu aiki. To wannan aka ce su ma za a ba su kaso kuma abin da yake shine kashi 15 na kuɗin wannan na masu kuzari masu kokari su ne za a ba mafi kaso daga ciki. Sai fanni na hudu shine wayansu komitin kusan a game da tahiyyar da ake yi ba su da ƙarfi sarai bisa kan duka ayyuka da ake yi wajen aikin lakwal aikin likita ko kuma ruwan sha wayansu gaskiya a cikin tahiyyar ba su da hali sarai wayansu komitin sun yi wayansu. To a game da haka nan ne aka ce to wanda aka gani kamar suna da dan kasawa a dan tallaba musu ta wannan bangaren shine aka ce to su ma a ba su kashi 25. Sai kuma fanni na karshe shine na fadin kasa to shine kuma wannan bangaren shi ma aka duka bangare 10 na cikin kudin wannan.
Jaha da Magaran da yana dauke da shiyoyi 51 to ko yaya ne ya dace a yi da waɗannan kuɗaɗe. Salome Kiri Sani masani ne a tsarin cin gashin kai a nan jihar da Magaran ya ce doka ta yi tanadin komai game da irin waɗannan kuɗaɗe.
Eh wannan kuɗi dai kasan shi da aka kishi kusan 100 ne ake badawa. Ya aka bada da irin wannan hukuma gwamnati ita take ga kuma take tamsal kuɗin. Sai ta kaushi kashi 80 da 80 kashi 85 nata ne. Kashi 15 ne ake jefa ma komin. Su kuma kashi 15 ɗin nan kishin cikin 100 shine kuma za a dawo ai kasahin shi tsakankanin komin ɗin na da'irar gaba daya tunda akwai dangantaka ta solidarity tsakanin su tunda akwai wanda abun ma bai shahaba kuma wanda ake tsakura musu. To wannan kasayin kudin ya samu kuma duka an yi kasayi. To yanzu kuma sai a sa ido a gani kudin nan umarnin da kumin din sa ta yi.
A gaishe ki Tamar da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka su hudu a wuni. Har yanzu ɗan Najeriya na bayyana ra'ayinsu kan karamin gadon bawul da shugaba Buhari ya yi wa gwamnatinsa wajen sallamar ministoci biyu daga mukaminsu. Daga Kano Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoton.
Sallamar ministocin guda biyu da suka haɗar da na gona da na lantarki wato Sabo na Nono da kuma Sale Mamman wanda tuni aka mai gurbin su da na bangaren mahalli.
Shugaba Buhari ya ce garan bawul din na da alaka da tsarin da aka saba yi na nazari kan yadda ministoci ke aiwatar da ayyukansu ta hanyar gabatar da rahoton waɗannan ayyuka a taron majalisa. Tuni al'umma suka fara cece-kuce akan al'amarin inda wasu ke ganin shugaba Buhari ya yi daidai a hukuncin da ya yanke.
Suna shugabantar al'umma suna jagorantar al'umma ba inda ba san hakkin al'umma ba gaskiya
alhamdulillah da kullun addu'a ita ce jagora Allah ne yake tafi da komai amma wannan sauke ministoci da shugaban kasa yayi muni tintini a baya kamata a ce yana samun mashawarta da masu nazari suna ba shi shawara akan abin da yake gudana
mun kuma tuntubi masu fashin baki kan yadda shugabanni ke tafiyatar da ayyukan su ga al'umma Wani member na National Movement for Good Governance Comrade Aminu Muhammad Mahi ya ce abu ne da suka jima suna saurare.
Ma'aikatu ne da gwamnati daman ta nuna interest ɗinta ta nuna bukatunta a kansu kuma tun lokacin da aka nada wayannan bayin Allah muke sa ran zamu ga sauye-sauye to amma abubuwa sun ki cancanjawa. Haka wannan abu ne mai kyau. Ga muna sa rai a ma'aikatar ayyuka da ragowar ma'aikatu su ma mu ga irin wannan sauye-sauyen. Wannan shine daman gwamnati, wannan shine jagoranci.
Mun taba alli da Farfesa Kamilu Sanufage na Jami'ar Bayero da ke Kano wanda yace tsari ne na tabbatar da an sauya sabbin jini tare da kawo sauyi ga yadda ake tafiyatar da mulki.
Abun nufi shine ai kokari a sa sabon jini a sababbin jini a cikin tafiyar kuma inda aka ga wani yana dan lako-lako haka a canza shi. To dan haka wannan canji da shugaban kasa ni a gani na ma abu ne wanda za a ce ya zo a makare kuma ya bai wadatar ba an yi shi dan kankani.
Farfesan ya ce almuhim dai shi ne kawo waɗanda za su kawo sauyi da ake bukata tare da tabbatar da an baiwa kowa wakilci daga bangarori daban-daban wajen mulkin Najeriya.
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Shirin hantsi na muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Zauren VOA ƙwarai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
ƙorafi daga bakin masu ƙorafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyin su da albarkacin bakin su
mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a zamu shi'a ko maka zaba ba kuma wanda isa hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole ne nazari da zancen ilimi
zauren VOA wanda abokiyar kare kainar ku ni Madina Dauda ke jagoranta ga shirin mu na gaba
Zauren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake tabawa wanda ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na VOA matasan sun ce ba wai ba sa tsayawa kan sana'a bane amma rashin karfin jari na sa rijiya ta kawo ruwa a rasa gogar da za a jawo ruwa matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima Ibrahim SD Kusfa Zaria Sambo Jibrin Sambo Jada Adamawa Hawa Abubakar Yasira Yusuf Ana Sani Kafinta Adamu Ibrahim Nyanya Gwari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja
sakaci sosai gaskiya idan muke la'akari dole fa din maganan da zamu muringa kawo maganan gwamnati domin kuwa a kasashe da yawa dole babu yanda za a yi al'umman su ba sa ci gaba sai da gwamnati amma banda kasar mu Najeriya matashi yana da yana ya taso da karfin shi yana so ya kawo ci gaba a kasar shi amma kuma gwamnati ta ji tashi shi ta dakile shi akan abubuwa to dole gaskiya kamata idan har ana so a kawo karshen wannan ta'addanci a kasar mu Najeriya ko ku mu ci a yankin mu ma na arewa, to gwamnatocin mu sai sun tashi tsaye a wajen neman matasa. Dama dole dai yawancin matasan mu suna da abin yi, rashin tallafa wannan da ake musu shi yake kawo wannan abubuwa. Amma idan har akwai tallafi a cikin lamarin, insha Allah za a kawo ƙarshen wannan abubuwa.
A waina zuwa bari Hauwa za su lissafa mana wasu ƴan ayyuka da mata za su yi daga cikin gidajen su ji akwai abubuwan da su ma za su iya yi su samu abubuwan da za su na tallafa wa gidan wajen cika nema. Kuma watakila in wasu biki suka tashi don mata an ce in biki ya tashi nan ne suke kashe kuɗi da yawa. To amma in suna da shi ba sai sun kawo bayanan da za a yi ta hayaniya a yi ta samun matsala.
To kamar sana'ar cikin gida akwai cako, ka dinga ɗaura cako kana siyarwa, akwai kuma kayan miya.
Ni cako.
Gawayi.
To gawayi. Gawayi haka shi ma na ga mata suna yawan siyan gawayi suna kullawa a cikin gida da su kayan miya da kuma irin kayan kolin nan ne da ba za a rasa ba. Duk shi ma sana'a ne na cikin gida da za su yi. Kama akwai masu business ɗin zannuwa, duk na ga matan cikin gida duka suna yi. Su takalma su meye ne duka yawancin mata na ga suna yi a cikin gida ba sai sun ɗora wa yaran su talla ba.
Wato wannan ya nuna ba sai an za a iya gane gida wannan gidan kunu ake wancan masa wancan kaza.
Wai da gaske har da kitso ma. Don wasu suna buga kalanda a kofar gida, kaga wannan gidan ana kitso da aka iya zuwa. Cako ɗin na ana ajiyewa a kofar gida, za ka iya zuwa gidanka je ka siya. Zannuwa ma haka su turare su mura su ne duka lalli na duka ana yi.
Eh mutum zai iya tallata hajjar ta social media, irin su jakan kuna turaren wuta humura su mata kan sun sani humura da mene, mutum zai iya tallata hajjar social media. Mutum zai na kwance ba a gadon shi zai iya tallatawa.
Wato zai iya sa su ta irin Instagram, Facebook, Twitter.
Duka mutum zai iya sawa su Twitter, Facebook, kamar Facebook ma an fi tallata, mutum ya fi tallata hajjar shi. Na mutum ya sai yana bata lokacin shi chatin inda ba shi da amfani wani sa'in.
Ga lambar waya nan mutum zai gugu ta. Ta ji cigaban zamani ma ya kawo mu ga mutum yana cikin gidansa zai iya tallata kansa har daga kasashen waje ma za a iya zuwa a siya.
Wannan haka yake Alhaji, yanzu mutum kana zaune a gidanka za ka yi oda ɗin kaya sai dai a kwankwasa maka gida an kawo kayan kawai ka biya wani. Haka yanzu abu yake faruwa. Kuma yanzu kamar a Kano hatta ɗan kunna akwai inda mata suke yin ɗan kunna da sarƙa a gida suke yin sa. Jakakkuna mata ne suke yin, jakakkuna masu kyau da takalma da wasu abubuwa faus duk aikin ma yanzu irin hulunan nan da kanki duk mata ne suke yi a gida. Kin gani ga su ne yanzu an ci gaba komai da komai.
Akwai maganar da nake so na yi ɗazu. Maganar shi ne babban ƙalubalen da muke fuskanta ƙasarmu nan na ƙasarmu Najeriya shi ne da farko gwamnati kowane lokaci gwamnati bata encouraging mutane a kan sana'o'in da suke kullum tana kan discouraging ne. Akwai matasan da suke ta kere-kere da sauransu.
Wato encouraging me fasara encouraging da discouraging?
Encouraging ƙara musu ƙarfin gwiwa. A ƙara musu bata ƙarfa bata sa mutane ƙarfin gwiwa a kan abin me. Akwai matasa da dama wani suke da basira na kere-kere da sauransu. Amma me wanda gwamnati ya kamata ta mayar da hankali a kansu. Ta mayar da hankali a kansu, ta ba su kayan aiki, ko kuwa ta zo ta buɗe wata ma'aikata ta sa su suna wannan kere-kere. Yanzu for example, mu duba architect na General Motors, dan Najeriya ne. For example, tunda wannan yana da wannan basiran, me ya kamata gwamnati na riga ta yi? Sai ta jawo shi.
A yi wasu abashi.
A ba da abun nan. Yanzu for example, mu duba yanzu kwanaki shekaru biyun da suka wuce ko shekara ɗaya da ya wuce, gwamnatin Najeriya suka sani MOU da gwamnatin Germany akan za a kawo magana abun nan academy na gyaran motocin da sauransu, ban manta ba. Ko ba haka ba? Tunda aka yi har yanzu haka ba za ka je yau ga inda aka gina wannan wurin ma'aikatan ba inda za ka yara motoci da sauransu ba, babu shi har yanzu. A takarda ne kada aka ce gwamnatin Najeriya da sauransu. Yanzu for example wanda suka fara kera wayoyin din nan, for example sai a kira su gwamnati ta je me kuke bukata, me dame kuke bukata, sai a dauki kan aiki a baku. sanaje wannan kai aikin zaga za ta bi yara matasa da dama za su zanna suna ta abun nan amma ni abun na fuskanta shine gwamnati rashin zaman lafiya nan kamar akwai wanda suke amfana da shi akwai abun da ke kira divide and rule
da za kake magana gwamnati gwamnati ke mu domin su tunda babu hare ba su dama won san kace kana shi take na office amma abun da so kawo
ya kuri maganan da shi jade ya gama cewa an kirkire kamfanin mota to ai yanzu gwamnatin ta jawo shi cewa yanzu din yana cikin gwamnati ana damawa da shi to ka gani kenan kaga wannan magana ni ban yarda da wannan maganan nan ci ba amma ko ba tunda din da ya kawo da
kuma yana ka kira tun da ya dawo ce
ya abuja
an ce ma an fara kera waya a Najeriya amma ya kamata tun da aka fara kera wayan nan a ce yanzu
ka ta bashi mun kusa kawo karshen shirin nan don haka zamu bi kowa zai yi magana ɗaɗɗaya sai mu samu mu rufe wannan zauren Allah ya dana matasa a jami'i za ka ce
to ni abun da zan ce ta farko dai ina kira ga ƴan uwa na matasa kar mu dogara ga gwamnati sai ta ba mu jari kuma mun samu aikin yaurin gwamnati
a wasu sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
baban gida jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
jaridin ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga na cewa yanzu haka dai kamfanin sadarwa a Najeriya sun kashe hanyoyin sadarwa a jihar Zamfara sakamakon umarnin da suka samu daga hukumar da ke kula da kamfanin sadarwa a ƙasa NCC matakin dai da gwamnatin tarayya ta dauka yana da nasaba ne da rashin tsaro da ake fuskanta a jihar jaridar banga ta bayyana cewa mai yiwuwa dauki irin waɗannan matakai a wasu jihohi da ke makwabtaka da jihar ta Zamfara irin Sokoto Kebbi Niger Kaduna da kuma Katsina duk da kokarin da gwamnati ke yi na tunkarin matsalar tsaro da yake ci kicin yawa a jihar ta Zamfara da kuma waɗannan jihohi da ke makwabtaka da ita sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka ƴan bindiga dai sun sace wani basarake a jihar Niger basaraken na masarautar gwawa a jihar ta Niger Dr. Mahmud Ahmed Aliyu an sace shi ne a daren ranar Asabar inda wasu mutane dauke da bindiga suka yi awon gaba da shi tuni sharkwatar hukumar da ƴan dan Najeriya harshen jihar Niger ta nan kakakinta DSP Waziri Abiyo don ta tabbatar da sace basaraken Dr. Mahmud Ahmed Aliyu sai kuma jaridar da Guardian daya daga cikin wayan labaran tana cewa yanzu haka hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta yi garin bawul ga wasu jami'anta da ke jihohi guda biyar wata sanarwa da daya daga cikin manyan kwamishinan hukumar Mr. Festus Okoye ya fitar na cewa an sauya shugaban hukumar zaben na jihar Osun aiki daga jihar Osun zuwa jihar Ogun inda aka dauko na jihar Ogun zuwa jihar Osun sai kuma wanda ke kula da jihar Bayelsa aka mai da shi jihar Cross River shi kuma na jihar Cross River aka mai da shi jihar Bayelsa ita ma babban commissioner mai kula da jihar Zamfara an daure ita jihar Kaduna sai kuma director ta mai kula da mafadkar da jama'a game da zabe Mr. Nick Dazan da ya tafi hutun retire daga aiki yanzu jaridar ta The Guardian sai kuma jaridar Blueprint daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka yan kungiyar Boko Haram 2,890 ne suka yi saranda a ƙarshen mako jaridar Blueprint ta ruwaito sharkwatan tsaron Najeriya na cewa yan kungiyar ta Boko Haram sun mika wuya ne ga rundunar operation haɗin kai da ke kudu maso gabashin ƙasar cikin wanda suka yi saranda kuwa sun haɗa da kwamandojinsu guda uku da amir guda hudu dukkaninsu sun gabatar da kansu ne ga jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar ta Borno sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo jaridar da yana cewa ya zaka wata kotu da ke jihar Edo ta hana gwamnatin jihar daukan matakai na tilastawa mutane saka takunkumin fuska a kokarin da gwamnatin jihar ke yi na yaki da cutar coronavirus a dokan da ya tanadi mutane da ke shiga masallatai da cocirci da sauran guraren taruka da ofisoshi da su kasance masu sanya takunkumi babban gidan jibrin murya Amurka daga Najeriya
da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana a bindo
lokacin ne Mahina Dauda da na jagorancin shirin cewa